Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaru, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Talata, 22 ga watan Agusta shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Ibrahim da kanin labarai.
To, Hawa, samar da jiragen yaki samfurin F-16 mai Ukraine da ake shirin yi na iya canza al'amura a fagen daga. Paparomo Francis da hafsoshin sojin Amurka Mike Milley sun tattauna kan yakin na Ukraine a fadar Vatican jiya Litini. Sannan Iran ta faɗi jiya Litini cewa za a kai kusan watanni biyu kafin ta iya kammala shirin musayar fursunoni wadda ta cimma yarjejeniyar yi da Amurka.
Kanin labaran kenan, a cikin shirin za ku je da sojojin Najeriya ƙarƙashin operation haɗin kai. Suka yi nasarar ceto ƙarin ɗaya daga cikin 'yan matan Chibok da 'yan Boko Haram suka sace sama da shekaru 10 da suka wuce. Za kuma a ji ci gaban hirar Muryar Amurka da sabon ministan tsaron Najeriya, Alhaji Badar Abubakar, inda ya ce za a yi amfani da fasahar sadarwa ta zamani wajen daƙile ayyukan shigar makamai cikin ƙasar. Waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin. Kamar kowace safiya Talata, yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafan Sokoto kan gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labarin duniya.
To, assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Samar da jiragen yaki samfurin F-16 na iya canza al'amura a fagen yakin da Rasha ta kaddamar kan Ukraine, saboda zai baiwa sojojin Ukraine damar yin galaba ta sama a yankunan da ke karkashin mamaya, a cewar mai magana da yawun rundunar sojin saman Ukraine Yuri Ihmat a tashar talabijin ta kasar jiya Litini. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gode ma 'yan majalisar dokokin kasar Denmark yayin da yake masu jawabi a Copenhagen jiya Litini, kwana guda bayan da kasashen Denmark da Netherlands suka yi shelar cewa za su samar ma sojojin Ukraine jiragen yaki samfurin F-16 kirar Amurka. Prime Minister Denmark Mette Frederiksen ta yi alkawarin samar da F-16 guda 19 ma Ukraine. Sannan ta ce za tana maganin za a fara tura guda 6 a farkon shekara mai zuwa ta 2024. A nashi bangaren, jakadan Rasha a Denmark Vladimir Barbin ya faɗi jiya Litini cewa shawar da Denmark ta yanke ta tura jiragen yaki samfurin F-16 mai Ukraine a ta bakinsa za ta tsananta tashin hankalin ne kawai. A halin da ake ciki kuma, Paparoma Francis da hafsoshin sojin Amurka Mike Milley sun tattauna kan yakin na Ukraine a fadar Vatican jiya Litini. Milley, wanda shi ma ɗan ɗariƙar Katolika ne, ya ce wannan ziyara na da matuƙar muhimmanci gare shi, a cewar mai magana da yawun Milley ɗin Kanar Dev Butler. Janar ɗin, wanda ke ziyarar ƙasashen Turai da dama, ya ce Paparoman ya bayyana matuƙar damuwarsa game da rasa rayuka da ake yi a Ukraine, musamman ma na farar hula tun bayan da Rasha ta mamaye ƙasar a watan Fabrairun shekara ta 2022. Milley ya yi Allah wadai da Rasha saboda abin da ya kira har-haren ta'addanci da take kaiwa a Ukraine, inda take auna madafun cigaba na farar hula a matsayin wani ɓangare na dabarun yaƙinta. Rasha dai ta ƙaryata cewa tana auna farar hula. A halin da ake ciki kuma, shugaban rundunar sojin hayar nan ta Rasha Yevgeny Prigozhin ya fitar da wani jawabinsa na faifan bidiyo, wanda shi ne na farko tun bayan da ya jagoranci wani ɗan gajartaccen tawaye a ƙarshen watan Yuni. Bidiyon wanda ake ganinsa a ciki, wanda ga alama Afirka ya yi, ya sa a kafafen Telegram masu alaƙa da ƙungiyar Wagner jiya Litini. A faifan bidiyon ana ganin Prigozhin tsaye a wata hamada saye da kakin shigar burtu, kuma riƙe da wata 'yar bindigar yaƙi. Daga can nesa kuma ana ganin wasu sojoji da wata motar ɗaukar kaya. Zafi ya zarce 50 a ma'auni, komai ya ɗau zafi. Rundunar sojin haya ta Wagner na sa Rasha ta ƙara tasiri a dukkan nahiyoyi, kuma a Afirka mutane sun ƙara samun yanci, ana tabbatar da adalci da kuma farin ciki da annashuwa ga mutanen Afirka. Muna sa rayuwa ta yi wuya ga ƙungiyoyin ISIS da Al-Qaida da sauran miyagu, a cewar Prigozhin a faifan bidiyon.
An jima kaɗan, Ibrahim Garba zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahoton mu na farko, inda sojojin Najeriya ƙarƙashin Operation Haɗin Kai suka yi nasarar ceto ƙarin ɗaya daga cikin 'yan matan Chibok da 'yan Boko Haram suka sace sama da shekaru 10 da suka wuce. Daga Maiduguri a Najeriya ga wakilin sashen Hausa na Murya Amurka Haruna Dauda Biuda cikakken rahoto.
Rundunar sojin Najeriya na Operation Haɗin Kai ta sake samun nasarar kubuto da wata 'yar makaranta cikin 'yan matan makaranta na garin Chibok da aka sace tun fiye da shekaru 10 da kuma ke hannun 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram. Rundunar ce ta samu wannan nasara rere a garin Dikwa lokacin da yaransu suka wuce aikin sintiri suka kuma gano wannan yarinya. Rundunar ce ta samu wannan nasara rere a garin Dikwa kuma a 'yar shekaru 27 da haihuwa, wanda a lokacin da aka sace su tana da shekaru 18 ne. Major General Gold Chibu ya shirya manema labarai cewa
these results are even evident in the rescue of about 16 Chibok girls recently.
Yan kwanakin nan sun samu nasarar kubuto da 'yan makaranta 'yan mata na garin Chibok din guda 16, kuma wani yarinya da ake kira Mary Nkeke ta janin mana 55 cikin jerin 'yan matan da aka buga hotunansu da sunayensu da 'yan ƙungiyar Boko Haram din suka kwashe. Rundunar ta samu nasarar kubuto da wannan yarinya ne tun a ranar 14 ga watan wannan Agusta. Mary Nkeke dai har ya san gabilan Chibok din ne, wanda kuma aka gabatar da ita ga wani mala labarai kafin daga bisani a maika ta gwamnatin jihar Borno. Ga abin nan ma take cewa
shekaran ku nawa kenan a hannun wannan mutane?
Shekaran mu tara mun shiga na 10.
To kin miki sun miki aure ne lokacin da yake tare da su?
Eh.
Auren ki nawa aure?
Aure na biyu ne.
Auren ki biyu? Kin samu rabo aure?
Eh, ɗaya na samu tukun babu.
Babu yanzu?
Eh.
Yanzu ba ki zo da ko ɗaya ba?
Ban zo da ko ɗaya ba.
Ya yake jin da an samu an dawo da ke?
Ina jin daɗi.
To ya zaman ku rayuwanku ya kasance a can a hannun su wannan mayagan Boko Haram?
Yanzu rayuwarmu duk muna sha wahala ne. Shi ne Allah ya kubutar da mu muka dawo. Mu ne muka fitar da kanmu da mijina.
Ko kun fitar da kanku ne?
Eh. Ba mu fariwa kowa ba. Mun ce za mu yi wani tafiya ne. Tukun ba su sani ba, dare ne muka fita. Sai mu muka shiga hanyar muka dawo bayan Dikwa ne. Sojoji suka je suka same mu suka kawo mu cikin Dikwa. Tukuna suka kawo ni Maiduguri.
Mijina ke ina?
Mijina tare da shi a Dikwa din muka dawo, amma yanzu ko yana ina ban sani ba. Shi Boko Haram amma ya tuba yanzu shi ma ya dawo.
Madam Mary Keke dai ta tafi a matsayin yarinya guduruwa, amma yanzu ta dawo a matsayin uwa. Duk da cewa ta dawo babu da a hannunta, amma ta shirya manema labarai cewa ta haifu guda biyu, amma babu guda ɗaya da ke da rai a ciki. Haruna Dauda biyu. Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
He is on serial number 55 of the abducted Chibok girls list. Mary is 27 years
old. To madalla a gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu kuma ga Ibrahim da cigaban labaran duniya.
To Hawa, Iran ta faɗi jiya Litinin cewa za a kai kusan watanni biyu kafin ta iya kammala shirin musayar fursunoni wadda ta cimma yarjejeniyar yi da Amurka. Hukumomin da abin ya shafa sun bayyana takamaiman lokacin da za a ɗauka, kuma tsawon lokacin na iya kaiwa watanni biyu kafin a aiwatar, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasir Kanaini ga wani taron manema labarai. Iran da Amurka sun cimma wata yarjejeniya a farkon wannan watan, inda kowace ta yi alkawarin sako 5 daga cikin 'yan ƙasar ɗayar da take tsare da su. Bugu da ƙari, Amurka ta yi alkawarin sakin dukiyar Iran da ya kai dalar Amurka biliyan 6 da aka kama a Koriya ta Kudu. A ƙarshe, shugaban Amurka Joe Biden da mai ɗakinsa Jill Biden sun isa Hawaii jiya Litinin don gane ma kansu da kuma ganawa da jami'ai da waɗanda gobarar dajin da ta yi kace-kace da muyi ta shafa. Biden da uwar gidarsa sun isa filin jirgin saman Kahului, inda gwamnan Hawaii George Green da 'yan majalisun dokokin Hawaii suka tarbe su kafin su shiga jirgin sama mai saukar ungulu na fajar shugaban ƙasa mai suna Marine One don yin shawagi na gane makai irin barnar da mummunar guguwar ta yi. Gobarar wadda ta auku a farkon wannan watan ta yi matukar barna a garin Lahaina da ke gabar ruwa, ta kashe mutane akalla 114. Gwamna garin na ganin adadin ma na iya kun haka.
To madalla a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai ci gaban hirar murya Amurka da sabon ministan tsaron Najeriya Alhaji Badaru Abubakar, inda ya ce za a yi amfani da fasaha sadarwa ta zamani wajen daƙile ayyukan shiga da makamai cikin ƙasar, musamman ta hanyoyin ruwa. Sai dai ya fara ne da batun wadata sojoji da kayan aiki a wani yunkuri na magance ƙalubalen tsaro da Najeriya ke fuskanta.
Kamar yadda ka sani, shi shugabanmu President Asuaju Bola Ahmed Tinubu ya yi alkawari na cewa duk bukatun da ake da su na makamai da kayan aiki zai ba da kyakkyawan gudunmawa, domin ya tabbatar mun da cewa harkar tsaron nan ta fi masa mahimmanci akan duk abin da zai yi a Najeriya, saboda ci gaba ba zai samu ba in ba an samu tsaro ba, noma ba zai yi ba in ba an samu tsaro ba, haka tattalin arziki ba zai haɓaka ba in babu tsaro. To yana sane da wannan, kuma zai dora kuma ya ƙara akan abin da aka yi. Kuma sanin kanka ne cewa President Muhammadu Buhari ya sa kuɗi sosai a harkar tsaro, kuma shi yanzu ya ce zai ƙara kuma a lillinka yanda da yaddar Ubangiji za su samu wannan kayan aiki da suke nema. Na san shi shugaban ƙasa zai yi
wannan. Na zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni suka tabbatar da mutuwar wasu sojoji a jihar Niger ƙasa da mako guda da ya shuɗe. Yaya tsarin shugabancinka zai bullo game da irin wannan ɗauki ɗaiɗe da tsagiru ke yi wa jami'an tsaron Najeriya yayin da suke fagen daga?
To Allah dai ya ji kansu da gafara, kuma Allah ya kare na gaba. Na san za a yi bincike yanzu a ga sanadiyar abin da ya faru wannan, da kuma sauran bayanai da za mu samu daga hannun ƙwararru zai sa mu ga yadda za a yi maganin wannan abin na gaba. Domin babban magana ma shi ne, in harbo jirgin nan aka yi da gaske ne, ina aka sami makamin da zai harbo wannan jirgi, ta ina ya biyo, ta ya aka samu? Kaga duk yanda za a yi aikin farko sai an sa ido a bodojinmu da suke da tsaho da girma, da kuma yanda ake safarar wayannan makamai domin a dakile su. A harkan makamai da kwayoyi na sha suna ɗaya daga cikin abin da suke lalata tsaron nan. So abin na farko babba shine a ga yanda za a hana su samun wannan makaman, kuma a ga yanda kwayoyi za su rage shigowa wanda ake shan zuwa su masu wannan abin suke zama cikin maye, suna wannan abin kuma ya lalata tabiyar jama'a. So in Allah ya taimake mu kai magani shigowar makamai, an ci riba babba akan abin da za a yi.
Kake dai kai maganar kula da kan iyakoki, har yanzu ana ci gaba da fuskantar kalubale na shigowar makaman nan, wanda matakai tsarin jagorancinka a shanin tsaro a Najeriya zai dauka a kafofinmu na shige da fice a bangaren teku?
To maganar da muke yanzu shine a sami kimiyya da za ta sa a rinka ganin abubuwan da suke faruwa a duka wayannan wurare da ake shigowa, sannan ta hanyar kimiyya da haɗan kai da wasu ƙasashe za a iya rage shigar wannan makamai nan. Kamar yadda ka sani, za ka ji an ce duk makamin da aka kama an sami bayani ne na intelligence yawanci daga kasashen da muke da hudda da su. Za mu fadada wannan, kuma za mu bincika mu ga ina aka samu na kasu domin a gyara, sannan za mu yi kokarin kawo technology yanda za a sami sauƙin gane wayannan mutane masu kawo wayannan makamai.
Kuma da la gare Muhammad Ibrahim Kwari ake rasa da sabon ministan tsaron Najeriya Alhaji Abubakar Badaru. Masu sauraro kada dai a shiga, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5 Baya ga haka a duk sanda ake so za a iya zuwa shafukan internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Demokradiyya bata ba da dama shugaban kasa bai da lafiya dan shi ya dauka ba. Shugaban Kamerun yana bai san inda yake ba yanzu haka yana asibiti bai da lafiya amma dan shi yake mulki. An kashe shugaban kasar Chad dan sa ya karba. Abin da ke faruwa kenan a Senegal da Togo.
In dai har ana bukatar mulkin demokradiyya ya dore, dole ECOWAS ta yi iyayenta ta dakile hanyar juyin mulki.
Idan Niger ta zo kwana-kwanan nan ta yi nata juyin mulki, abin da za a dauka shugabannin ECOWAS sun ga juyin mulkin nan ya fara yawa. Sun ga ana dauki ɗaya-ɗaya, suna jin tsoron in an bi daga-daga na ƙuri'a kasha-kashi, cikinsu ya ɗori ruwa, suna son kuma a daina juyin mulki saboda kada ta kai gare su.
Jama'a, sanunku da hutawa, barkanku da saduwa duku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Daga lokacin bullanmu ta ƙarshe da ku a ranar Talata da ta gabata zuwa yau, abubuwa da yawa sun faru masu alaƙa da juyin mulkin da aka yi a Niger da kuma yunkurin ƙasashen Afirka ta yamma na canja alƙiblar wannan juyin mulki din da maido da shugaban da aka tumbuki a kan karagarsa. Abubuwan da suka faru sun hada da babban taron da manyan kwamandojin sojojin kungiyar ECOWAS suka yi a Ghana da sake komawar kungiyar neman sulhu ta malaman addini da kuma na ECOWAS din kanta a can Yamai da kuma jawabin da shi madugun juyin mulki din General Abdulrahman Chiani ya yi, inda yake cewa yana so ya mai da mulkin farar hula cikin shekaru uku masu zuwa, abinda ECOWAS ta ce ba ta yarda da shi ba. Abinda wannan yake nufi a takaice shine har yanzu zaman ɗarɗar bai ƙare ba kenan. Sunana Alhaji Abubakar Khalidu, ya matsayina ɗan Nijar wanda ke da inci da abin da ke faruwa a siyasar Nijar na ya sa bakina. Don bai biye da siyasar harkokin Nijar ya san wannan abin zai faru amma ranar ne kawai ba sani ba. Misali, Nijar shugaban ƙasa biyu ne, babba da ƙarami. To, dalilin babu wanda zai iya zama shugaban ƙasa kazartar da abu a ƙasa wani ya tada, to kaga akwai matsala. ECOWAS ta yi alallashi saboda yau in an ECOWAS ta takunkumi ta matsa, ai talakawa ne zai cewa talakawa ne za su wahala, ai su manya ba za su wahala ba.
Sunana Shayu Malam Bragabciari. Ubangiji Allah ya yi maganin waɗannan da suke so su kifar da gwamnati, domin gwamnatin ba zan gwamnati ce mai gaskiya mai kokarin gyara al'umman Nijar da kuma ƙasar Nijar da kuma hada kan Afirka. Dukkanmu Afirka muna goyon bayan shugabanni irin su Bazoum Muhammad mai kishin al'ummarsa, mai kishin Afirka. Wannan abin da suka yi ba daidai bane su yi kokari su janye, don mu ba mu goyon bayan su. Kuma duk ƴan Nijar na tabbata in waɗansu sun goyi bayan saboda siyasa, to su waɗannan mutane da suka yi juyin mulkin nan tarihi ba zai taɓa yafe musu ba.
A yau ne muke kawo muku kashi na uku na muhawarar nan mai zafi da wakilinmu na Abuja Nasiru Adamuwal Hikaya ya shirya tsakanin Shu'aibu Mungadi, sanannen ɗan jarida mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, da kuma Jibrin Zakari wanda ya tsaya kai da fata shi lalle sai an yi amfani da ƙarfin soja domin maido da demokuraɗiyya a can jihohin Nijar. Babban tabbai da za mu bude shirin yau da ita shine shin shugabannin nan na ƙasashen Afirka ta yamma musamman na ECOWAS din suna da bakin magana na har su gawa Nijar abin da ya kamata ta yi da sha'anin ta na harkokin cikin gida?
Wanda waɗannan shugabanni na ECOWAS daga cikinsu an sani akwai waɗanda ke kariyar kujerunsu, waɗanda ake zargin cewa suna taka rawar kiɗan da Faransa suke masu ne kasancewa su iyayen gidansu, saboda ganin taɓargazar da su ma da yankan ƙaunar da suka yi ma demokaradiyya. Kamerun ta yi ma demokaradiyya karan tsaye sosai, saboda shugaban Kamerun yana bai san inda yake ba yanzu haka yana asibiti bai da lafiya amma ɗan shi yake mulki. Demokaradiyya bata ba da dama shugaban ƙasa bai da lafiya ɗan shi ya ɗauka ba. An kashe shugaban ƙasar Chad ɗan sa ya karɓa. Abin da ke faruwa kenan a Senegal da Togo, shugabanninsu sun yi shekaru da shekaru fiye da 20 suna mulki, waɗansu ƴaƴansu ke mulki a halin yanzu. Saboda haka idan suka shigo ƙungiyar ECOWAS suka ce Faransa tana waɗannan sojoji na Nijar sun zo suna fadan za su yanke hulɗa da Faransa idan suka shigo domin su tumbuke waɗannan sojojin. Kowa zai ce Faransa suke ma aiki, kuma aikin da suke ma Faransa domin kare kujerun su ne, domin suna aikata ba daidai ba, sun yi karan tsaye ga demokradiyya a kasashen su. Sannan abin da zai ba kowa mamaki, shin ina kungiyar ECOWAS a lokacin da Burkina Faso ta yi juyin mulki? Ina kungiyar ECOWAS a lokacin da Mali ta yi juyin mulki? Ina kungiyar ECOWAS lokacin da Guinea ta yi juyin mulki? Duka waɗannan ƙasashen ba su daɗe da yin juyin mulkin nan ba, kuma sojoji ke mulki a ƙasar nan, kuma ECOWAS tana ji tana gani bata ce komi ba, bata yi komi ba. Kaga idan Nijar ta zo kwana-kwanan nan ta yi nata juyin mulki, abin da za a ɗauka shugabannin ECOWAS sun ga juyin mulkin nan ya fara yawa, sun ga ana ɗauki ɗaya-ɗaya, suna jin tsoron in an bi daga-daga na ƙuri kasha-kashi cikinsu ya ɗori ruwa, suna son su ma a daina juyin mulki saboda kada ta kai gare su. Saboda haka abin da ake cewa waɗansunsu waɗanda suke ɗan kanzagin Faransa ne, su suna nan suna yi domin su kare kujerunsu, Faransa ta ci gaba da zargin da ake mata na cin karanta babu babbaka da tattalin arzikin waɗannan ƙasashe. Su kuma waɗanda ba su ƙarƙashin Faransa irin Najeriya, su kuma cikinsu ya ɗori ruwa, suna tsoron abin da zai kai ya dawo. Duk da cewa shi kanshi shugaban ECOWAS ɗin, shugaba Tinubu, ai an sha zarginsa da cewa yana tasawa da Faransa, domin ko da ya fito takara yana Faransa, da ya tsaya takara Sharaf Fage aka zaɓe shi ya ruga Faransa, da aka zo ana zaɓe ya tafi Faransa, bayan gama zaɓe ya tafi Faransa. Wannan maya-maya da Tinubu yake yi Faransa ya ja masa zargin cewa shi ma kamar Faransa tana so ta yi amfani da shi domin a cimma wata biyan bukata a ƙasashen ECOWAS. To duk da haka dai muna tir da cewa wato mulkin soja ba abin so ba ne, amma kuma muna kuma tir da cewa matakan da ECOWAS take so ta ɗauka na yaƙi ba zai amfani mutanen Nijar ba, hasali ma zai tsawaita dawowa da demokradiyya Nijar, kuma zai cutar da 'yan Nijar, zai taɓa tattalin arzikin Nijar, zai lalata ko zai taɓa tattalin arzikin Najeriya, kuma zai ba turawan yamma dama su shigo waɗannan ƙasashe su ci gaba da kwashe tattalin arzikinsu a daidai lokacin da su hankalinsu ya ɗauku suna yaƙi da juna. Kuma jihohin arewa masu iyaka da Nijar, muna ji musu tsoron abin da zai kai ya dawo. Wannan lalacewar hulɗa tsakanin Nijar da Najeriya, ko an yaƙi ko ba a yaƙi ba, zai taɓa tattalin arziki, domin kasuwanci da zumunci tsakanin mutanen Nijar da Najeriya wato ya tsawaita, kuma ba a son abin da ya taɓa shi.
Bari mu koma wajen Jibrin Zakar. Ka ji wannan, in za a yi wannan fitina mahangar Shehu Mungadi, hatta wasu jihohin arewacin Najeriya ma abin ba zai yi musu daɗi ba.
Shehu, ba babu abin da zai samu jihohin Najeriya ko kuma akasarin mutanen Najeriya da suke makwabtaka da ƙasar Nijar. Babu kuma abin da zai shafi talakawan Nijar da abin da yake ciki. Abin da zai shafi Nijar shi ne yadda aka ɗora mata takunkumin nan, ba ta yi amai, ta yi magana, ta ce sojojin nan sun faɗi ra'ayinsu don wannan matsawar da yanke hulɗar da sauransu. Ai, an musu ne don su faɗi abin da zai kawo maslaha, sai suka nuna cewar kowa ice musu kulle za su ce masa can. Kaga anan ba sa tausayin talakawan Nijar, ba sa kuma tunanin makwabtakar da take tsakanin Nijar da Najeriya. Kuma ba za mu iya yin magana akan cewar Nijar da Najeriya ba, a'a, Nijar da sojojin Nijar da ECOWAS. Wannan kalmar ya kamata a fahimce ta, kuma a gane ana magana da sojojin Nijar masu juyin mulki da ECOWAS. Don idan muka koma maganar aminci da dangantaka, duk mutumin da yake Nijar ya san ba shi da ƙasar da ta wuce Najeriya, domin hatta bajetin ɗin da Janar Muhammadu Buhari ya yi na railway, du zagin duniya babu abin da mutanen kudu da yamma ba su mana ba, akan abin da ne dauko railway tun daga farkon Najeriya sai da ke ta cikin Niger. Kaga ku kenan babu dalilin da zai sa a ce mutanen Niger suna da yakinin cewar Najeriya makiyansu ne. Idan muka dawo a cewar su talakawa da suke iyakantaka da Niger abin zai shafe su kuma ba a san ranar da wannan abin zai kare ba. Babu abin da zai dau lokaci a cikin wannan. Abin da yake faruwa shine dole ECOWAS ta yi iyayenta ta dakile hanyar juyin mulki. In kuma ta ki dakile hanyar juyin mulki to na farko wannan dan majalisu da suke tunanin yin barin hannun ECOWAS ta dau wannan mataki hana Najeriya shiga cikin wannan hulɗar suna tunanin gata su kai wa Najeriya to sun dauki wuka ne sun daba wa cikin su kuma su ne za su kowa kuka akan abin da zai je izo gobe. Don haka dole ne in dai har ana bukatar mulkin demokradiya ya daure dole ne a kawo karshen wannan. Sakatin da ya faru kuma na wancan kasashen da suka yi juyin mulki ba a dauki wani mataki ba to sakaci ne irin na jagorancin waccan gwamnatin da ta nuna cewar ita ce uwa kuma ita ce shugabar ECOWAS din ta tinkari abin da na Niger amma ai ba zai faru ba. Barantana muke tunanin daga Niger kuma sai ina daga ina kuma sai ina wanda kuma daga baya mulki irin na demokradiya zai kare kuma za mu koma baya za mu koma zero kowa zai koma daga farko ifara da shi daga farko. Saboda haka wannan ba wai amfani ne da san cigaban kasa ba da san cigaban Afirka ba. Su ma 'yan majalisar za su koma su yi tunani su gane cewar hana wannan hana ruwa gudu a wannan to suna yakar kansu da kansu ne. Kuma ranar da za su zo ta faru to kada su dauka cewar za su dawo su yi wa waɗansu kuka ko su yi wa Najeriya kuka ko su yi wa Afirka kuka ko kuma su nemi taimakon Afirka.
Tuwa gaishe ku malamai, za mu tsaya nan. Muna da abubuwa da yawa da suka rage da yake magana Niger din na har yanzu tana nan tana ci gaba da faruwa. Don haka in mun dawo rana wato za mu ci gaba da duba bakin maganar shugabannin kasashen Afirka kan neman canja alƙiblar masu juyin mulki. Sannan kuma wace irin alaƙa ce yake tsakanin shugaban Najeriya Bola Tinubu da ƙasar Faransa da yake wasu suna ganin kamar suna ɗasawa sosai da ita. To a madadin su baƙin namu wato Sha'abu Mungadi da kuma Jibrin Zakari tare da shi wakilin namu Nasiru Adamulai Kaya Aliyu Mustapha Sokoto ne ke muku bankwana daga Washington DC sai mun gan ku ranar Talata mai zuwa in Allah yadda. Ku huta lafiya.
To madalla masu saro da hannun kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaru a taƙaice.
To a taƙaicen samar da jiragen yaƙi samfurin F-16 na iya canza al'amura a fagen yaƙin da Rasha ta ƙaddamar kan Ukraine saboda zai baiwa sojojin na Ukraine damar yin galaba ta sama a yankunan da ke ƙarƙashin mamaya a cewar mai magana da yawun rundunar sojin saman Ukraine Yuri Ihmat a tashar talabijin ta ƙasar jiya Litini. Papa Roma Francis da hafsan hafsoshin sojin Amurka Mark Milley sun tattauna kan yakin na Ukraine a fadar Vatican jiya Litini. Milley, wanda shi ma dan ɗariƙar Katolika ne, ya ce wannan ziyarar na da matukar muhimmanci gare shi. A cewar mai magana da yawun Milley din Kanar Def Butler, janar din wanda ke ziyarar kasashen Turai da dama, ya ce Papa Roma ya bayyana matukar damuwarsa game da rasa rayuka da ake yi a Ukraine.
Madalla, masu sauraron mu baki ɗaya da haka muka zo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi da ƙarfe 8 agogon Najeriya da Niger, wanda zai daidai da ƙarfe 7 agogon GMT da Ghana za a je wasu abokan aikinmu. Wato za mu dawo muku da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto labaran duniya, sai Dadi Balabai da ya bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu, Hawwa Sharif, fatan alheri, sai anjima daga nan Washington DC.